بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ولادي أشرين دا أكو قواتن جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبول إيدا تليهود دا قوم شابقوي وان دي 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 دا شيدا قواتن أكتوبر 1996 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن ويتي المسألة الثانية والخمسون مسألة همسن دا بيو لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم abinda aka fi so shine ko da yake aka ce ya halatta masu rakiya gawa su kasance dama da ita ko hagu da ita ko gabanta ko bayanta to amma abinda yafi falala shine ayi ainihin wato rakiya gawa din ana biye da ita a baya saboda wannan shine abinda ake fahimta daga magana annabi sallallahu alaihi wasallama shine abinda magana annabi take hukuntawa da yace wattabi'ul janaiz kurin kara wattabi'ul janaiza kurin kara kagawa wama fi ma'anahu mimma taqaddama fil mas'alati thalitha wal 40 da hadisi wadanda suka zo da ma'ana irin wadannan wadanda suka zo a cikin mas'ala ta 43 awwal hadha al fasl wa yu'ayyiduhu qawlu ali radhiyallahu anhu maganar sayyidina ali tana karfafa wannan bayani da sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda yace al mashi khalfaha afdalu min al mashi amamaha raka gawa ana biye da ita a bayanta yafi falalati yada arakata ana tafi a gabanta ka fadli salati ar rajul fi jama'atin ala salatihi fadlan kamar yadda sallar mutum a cikin jama'a tafi mutum yayi sallah shi kadai أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أبو بكر ابن أبي شيبة في تدوانا أتكلتا في إنشاء المصنف أتكم مجلدين هو إشافي نأري قيد قيا والطهاوي دع الإمام الطهاوي أتكم مشكل الآثار قوكم شره معاني الآثار أتكم مجلدين فرقو شافي نأري بيود سبعين لترى والبيهقي دع الإمام البيهقي أتكم مجلدين هو دون السنن الكبرى شافي نأشرن دبير وأحمد دع الإمام أحمد a cikin ainihin lamba hadisi na 754 wa kadha ibn hazm fil muhalla haka ne ibn hazm a cikin littafin shi al muhalla mujalladi na 5 shafi na 165 wa sa'id ibn mansur da sa'id dan mansur min tariqaini ta hanyoyi guda biyu anhu daga sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda qala al hafiz ibn hajr al asqalani ya fadi a cikin fatih al bari a cikin mujalladi na 3 shafi na 143 ko kuma a cikin littafin shi talkhisul habir amma a zahiri wannan magana cikin fatihul bari ce don fatihul bari mujalladi na 3 shike dauke da babin jana'iz don yana ta kafa hujja da talkhisul habir a baya amma nan fatihul bari yake nufi insha Allah fi ahadihima game da isnadi daya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu ibn hajr yace wa isnaduhu hasanun isnadin wannan ainihin wato hadisi kyakkyawa ne وهو موقوف له حكم المرفوع وانا حديثي كودة علي نيفة ايشي دا كلمو منشي اما حكم چن يا اهلتا في ادنگان تاشق النبي صلى الله عليه وسلم لكن حكى الاسرم عن احمد انه تكلم في اسناده سيدي الاسرم يا هكيتو يا اقو مغانا دا الامام احمد امام احمد يا اي مغانا دنگاني دا اسناد وانا اينهن واتو اثري وان دا شي الحافظ يا انغانتا shi Imam Ahmad yana ganin wannan isnadi bai inganta ba qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani sai nace lakinnahu yutaqawwa bi tariq al-akhar sai dai wannan ainihin hadisi za a iya karfafa shi da waccan daya hanya din tunda an ce yana da hanyoyi biyu ne tanbihun ga fadakarwa qala ash-shawkani yu'aqiba kalimatihi as-sabiqa ga abinda Muhammad ibn Ali ash-shawkani ya fadi bayan ya fadi waccan magana wadda aka wuto a baya sai shaukani ya ce wa haka fil bahar mai littafin al bahar ya yi hikaya anis sauri al imamu sauri annahu qala al imamu sauri ya ce arrakibu yamshi khalfaha wanda yake tafi akan wani abin hawa to zai yi tafiya a bayan jana'iza ne, wal mashi amamaha wanda ke tafi a ƙasa kuma zai shige gabanta ne, wa yadullu lima qalahu hadithul mughira al mutaqaddim, abinda zai nuna dalili akan wannan magana ta sauri shine hadithul mughira wanda ya gabata, anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وانديك حي تو يكسن شيء أبايان غاوة وانديكم ايكي تفاق أسا يكسن شيء أغبانتا قريبا منها جبد إسا غاوة عن يمينها أو عن يسارها معنى وانديكي كسا يكسن شيء أغبان غاوة أغبانتن كو أداما كو كما أينهن أهغو أخرجه أصحاب السنن malaman sunan sune ainihin suka fitar da wannan hadisi, wa sahahahu ibn hibban wal hakim, al imam ibn hibban da imam al hakim sun inganta wannan hadisi, sai shi imam muhammad ibn ali ash-shaukani yace wa hadha madhhabun qawiyyun, wannan madhhabi ne mai karfi kware da gaske, qultu ni muhammad nasir din al albani sai nace kalla ba haka abin yake ba kamar yadda shaukani ya fadi, fa innal haditha bi hadhal lafzi, domin wannan hadisi da wannan lafazi, don ku fahimci wannan lafazin yana cewa ne wal mashi amamaha, mai tafiya a ƙasa zai kasance a gaban ita gawa din, qariban minha kusa da ita, an yaminiha aw an yasariha ko dai a dama ko a hagu amma kusa da ita kuma daga gaba, to wannan lafazi din rawahu ahmadu, al imamu ahmad ya ruwaito shi min tariq al mubarak bin fadala, ta hanya al mubarak dan fadala, wa fihi da'afun, a cikin ainihin shi wannan isnadi ko kuma shi mubarak dan fadala din nan akwai rauni tare da shi, wa qad zada ghayruhu fa qala khalfaha wa amamaha, wani kuma daban wanda shi ba mubarak dan fadala ba yayi kari a cikin nashi isnadin yace ko a bayanta ko a gabanta, kama taqaddamat al isharatu ilaiha, kamar yadda ainihin nuni ya gabata akan wannan riwaya khalfaha wa amamaha din ko a baya ko a gaba, wa kad rawaha al mubaraku aidan inda tayalisi, shi wannan mubarak dan fadala har wa yau yayi wannan riwaya sananan a cikin musnad na ainihin abu daud al tayalisi, fa wajaba al akhdhu biha, dan haka wajibi ne a dauki wannan riwaya dake cewa gaba ko baya din, wa hiya nassun fi takhyir, wannan nassi ne qarara dake nuna kana da zabin gaba ko baya, la fi tafdil al taqaddum alaiha, ba wai yana nuna falalar ainihin wato gabata akan ainihin ga jana'iza din baka wuce gaba, dan shi muhammad ibn ali ash-shaukani wata magana ta sauri da ya dako tana nuna cewa matafiyi ya tsaya ainihin a gaba da gaba ta dama ko ta gaba shine yafi, to shine sai yake cewa wannan lafazi da ke cewa ko gaba ko baya nassi ne akan cewa kana da zabin inda ka so ka tsaya, wa min al-gharib anna hadhihi ziyada dhakaraha sahibul muntaqa fil makan alladhi ashara ilayhi ash-shaukani nafsuhu biqawlihi anifan al-mutaqaddim, yace kuma abin mamaki shine wannan qari wanda yake cewa khalfaha wa amamaha dinnan shi mai littafin muntaqa al-akhbar al-mujid ibn taymiya kenan wanda yake shine shaukani yake sharhi, to shi da kanshi ya ainihin wato ambaci wannan qari din a wurin da shi muhammad ibn ali ash-shaukani yake nuni gare shi dazu, thumma huwa zahala anha, sannan shaukani yazo ya manta da wannan riwaya, sai ya manta da sahihiyar riwaya, sai ya gini akan riwayar kuma da bata inganta ba, shine a takaitan takaitawa shi shaukani yana ainihin karfafa cewa wanda ke tafi a ƙasa to lallai ya kasance a gaba din daga barin dama na jana'izar na gawar ko kuma barin hagu, kuma ya karfafi wannan magana ya ce wannan mazhabi ne mai karfi wanda aka ruwaito daga sauri, al-sheikh muhammad nasir din al-albani ya ce ai riwaya sahihiya ta nuna mutum yana da zabi ya tsaya ko a gaba ko a baya, ba a ce lallai matafi sai ya kasance a gaban gawa din ba, ya ce to gashi mai asalin littafin da shaukani yake wa sharhi ya ambaci wannan lafazin amma kuma shaukani ya zo ya manta da wannan lafazin ya zo ya gini hukunci akan riwayar da bata inganta ba daga baya, to dama ka'ida malamai suka ce likulli jawadin kabwa bal kabwat, duk wani mai kokarin gyarawa ta ran kuma za a samu tintibe tare da shi. Akan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi mashhurin littafin shi Raf'ul Malami anil A'immatil A'lam, manyan malamai din nan da suke yin kuskure ba a zargin su, sai ai musu addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya yafe musu, Allah ya juya wannan kurakurai nasu ya zama lada a cikin mizanin su. Amma kai kuma da ka gano kuskuren ko wani ya fadakar da kai bai halatta kai aiki da kuskuren batun da kai ka gane, amma shi wannan malami da ya rubuta yana ganin haka ne daidai, shi yasa ya rubuta bai fadaka cewa haka ne ba daidai ba, don da ya fadaka cewa haka ba daidai ba ne ba zai tafi akan wannan ba, to shi yana fahimta haka ne daidai sai har ya mutu a kai. To kai kuma ka zo Allah ya fahimtar da kai, ko kuma kai tsaye, ko kuma Allah ya taimaka wani ya ainihin yi maka jagoranci ka fahimta, to kai bai halatta maka ka dauki maganar shi ba, amma kuma ba za ka zarge shi ba sai kai mishi du'a'i. المسألة الثالثة والخمسون مسألة همسن دعوكو أتكين صاب والطبع كما يدى مكفارة فدي أجيا أوجهن أينهم مسألة دمغغم آياسا مسألة همسن دعيني تعرض تيواكما مسألة همسن دبيوتا كما تتزما تو حكا سيكم وانن كسكولي نلم باسي دوجي حكا تو مددين كما تأي أنا سيسا المسألة الثالثة والخمسون سيسا المسألة الثانية والخمسون dan haka almas'alatu thalitha wal khamsun mas'ala ta 53 wa yajuzu ar-rukubu bi sharti an yasira wara'aha liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama ya halatta wanda yake haye, ma'ana ya halatta mutun ya hawa ta dabba wajen tafiya kai gawa ko ya hawa ni abun hawa in bukata ta kama, to amma da sharadin in yana haye akan wani abun hawa sai ya kasance a bayan wannan jana'iza, saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ar-rakibu yasiru khalfal janaza, wanda yake haya kan wani abu to zai tafi ne a bayan janaiza din. Wa qad madha zalika bi tamamihi fil mas'alati al-50, wannan bayani wannan hadisi ya gabata cikakken shi a cikin mas'ala ta 50 daidai. Lakinna al-afdala al-mashy, to ko da aka ce ya halatta ka hawa wani abu ka tafi wurin kai janaiza, amma abin da yafi falala shine ka taka da kafarka, لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم لن شيني أبن دعك سامو دعك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه بأسامو شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا هون أبن هوا يا جيرك غوابا حاصل ما سيأك سامو سابان هكا سبو دعك ثوبان الصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا جي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم utiya bidabbatin wa huwa ma'al janaza, manzo Allah ya je wurin janaiza sai aka kawo mishi dabba dan ya hau, fa aba an yarkabaha sai ki hawan dabbar, falam man sarafa da kuma aka gama janaizar annabi ya juyo, utiya bidabbatin sai aka kawo mishi wata dabba din. Kaga qa'ida a cikin lughal arabiyya annakiratu idha u'idat nakratan iqtadat at-taghyir, a farko aka ce utiya bidabbatin an zo mishi da wata dabba, annabi aka sake cewa falan man sarafa utiya bidabbatin sai aka sake zuwa da wata dabba ba waccan bace ne, mun fahimta da an ce utiya bidabbatin an zo mai da dabba sai ya ki hawa da kuma ya juyo, fa utiya bidabbati sai kuma aka zo da wannan dabbar kenan, to sai a ce ta farko kenan. Amma tunda duk aka bar shi munakkaran ba a yi mishi alif da lam ba, to ya nuna dabbar farko daban wadda aka kawo kuma ta biyu daban. Sai aka sake kawo mishi wata dabba da zai dawo farakiba sai ya hau, to ai kaga an ga abin mamaki, za a tafi kai gawa an kawo mishi janaiz an kawo mishi dabba ya hau, sai yake a'a, da aka dawo kuma sai aka kawo mishi wata dabbar sai ya hau. Faqila lahu, sai aka mai magana yaya haka, faqala sai annabi yace innal mala'ikata kanat tamshi, mala'iku sun kasance suna tafiya da kafafuwansu, falam akulli arkaba wa hum yamshuna, bai kamace ni ina haye akan wani abin hawa za a raka gawa mala'iku kuma suna tafiya a kafa ba. Falamma zahabu, to amma da aka dawo kawo gawar suka yi tafiyar su, rakibtu, shi yasa kuka ga na hau a yanzu tunda yanzu sun tafi, ma'ana tunda in za a tafi kai gawa mala'iku a kasa suke tafiya, to ni bai kamace ni in hau wani abu ba, to amma yanzu tunda an dawo su ma sun yi tafiyar su, to shi yasa na hau din. wannan hadisi akhrajahu abu dauda al imamu abu dauda ya fitar da shi a cikin juz'i na 2 shafi na 64 zuwa 65 wal hakim da al imam al hakim a cikin mujalladi na farko na al mustadrak shafi na 355 wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 23 wa qala al hakim al imam al hakim abu abdullah an naysaburi yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta abisa sharatin bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi zahabi yace haka abin yake wa huwa kama qala muhammad nasiruddin al-albani yace duk baki daya kamar yadda suka fadi to haka magana take hadisin ya inganta abisa sharatin bukhari da muslim wa fi riwayatin lil hakim wa ghairihi a cikin wata riwaya wadda al-imam al-hakim da wani malamin suka yo an sauban daga sauban قال ثوبان يأتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يافتو جنازة فرأى ناسا ركبانا سيقوى سمتاني أحاحي أكان أبيبان هوانسو فقال سيأتي ألا تستحيون قباك واجن كنياني إن ملائكة الله على أقدامهم ملائكون الله سنا تفي أكان أفافوان سكان دقا دقانسو wa antum ala zuhuri dawab amma ku kuna bayan dabbobin ku kuna hayerere to wannan riwaya muhammad nasiruddin al-albani ya kawo ta ne dan ya karfafi riwaya farko kawai amma kasancewar ta ita kadai sai yace wa sanaduha da'ifun isnadin wannan riwaya mai rauni ne waruya mauqufan amma an ruwaito wannan daga maganar wani sahabi wa qala al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi yace إنه أصح شي موقوف لن يفي إنغانشي معنى شي وواني صحابين يفعي توانا مغانا تافي إنغانشي وابن دبايحك يفعي تنان أما العلامة المحقق محمد ناصر الدين الألباني سيأتي قلت نيكو سينتي ومداره مرفوعا وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم دي إن دا أكا كي أكا كوموانا حديثي ko hanyoyin da aka danganta shi ga annabi ko hanyoyin da aka danganta shi ma ga sahabbai dai wannan hadisi abubakar dan abi maryam shi ya ruwaito shi wa huwa da'ifun shi kuma abubakar dan abi maryam mutun ne mai rauni duk hanyar da ka koro hadisin kuma sai ka gamu da shi a cikin ta to akan haka ainihin hadisin wannan mai rauni ne don haka waccan riwaya kwaya daya ta farko din nan sahihiya wadda ta inganta a bisa sharatin bukhari da muslim ta isar المسألة الرابعة والخمسون مسألة خمسين دهدو وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز أما هوان أبين هوا لوكا چند أكداو دا دخي جنائزا تواننا نحلتا بدون كراهة باتارة دا كرهان شيبا لحديث صوبان المذكور آنفا سبو دا حديث صوبان وان دا أكفت يعلازي چند دا ذاعت فيه النبي يحوا أما دا ذاعت داو يحو ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه akwai irin hadisin sauban Allah ya kara mishi yarda shi kuma wani sahabi ne mai suna Jabir dan Samura ya ruwaito shi Allah ya kara mishi yarda qala Jabir dan Samura yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala ibn dahdah wa nahnu shuhudun manzan Allah yayi wa wani sahabi mai suna Thabit dan Dahdah sallar gawa shi Jabir yace mu muna nan ma da mu akai sallah wa fi riwaya a wata riwaya kharaja ala jinazati ibn dahdah mashiyan annabi ya fito wurin janaizar Thabit dan Dahdah yana tafi a kafa thumma utiya bi farasin uriyin sai aka zo da annabi sallallahu alaihi wasallama in garman doki fa aqalahu rajulun sai wani mutum ya kama dokin ya rike shi don ma'aiki ya ji dadin hawa farakibahu hinan sarafa da za a dawo daga wurin kai jana'izar sai annabi ya hau faja ala ya tawaqqasu bihi sai wannan doki ya rinka sukuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu natba'uhu nas'a khalfahu mu kuma muna marmaza muna bin annabi saboda dokin yana sukuwa yana tsalle yana zabura mu kuma muna marmaza dan mu riski annabi sallallahu alaihi wa sallama a kasa wa fi riwayatin aw ta riwaya haulahu madadin khalfahu a bayan shi sai suka ce haulahu muna kewaye da shi qala sai annabi yace sai mai riwaya yace fa qala rajulun min alqaumi sai wani mutum daga cikin waɗannan mutane waɗanda suka halarci wurin sallar gawar yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace kam min izqin muallaqin أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. النبي يشي أكوي نونو نونو راتييو كوكما واتندسكيو كسا كسا na ƴaƴan itatuwan gidan aljanna Allah ya tattalawa wannan sabitu dan dahda ma'ana nono nono na ƴaƴan itatuwa na ayaba ne ko na inabi ne ko na menene na aljanna to Allah ya tattalawa wannan sabitu dan dahda sahabin annabi ne annabi ya bada wannan garantin to wannan shine yana cikin aqidar mu ba ma shedar cewa wane shahidi ne sai wanda ma'aiki yayi wa sheda yasa bid'a ne a cikin addinin musulunci kazo ka bude baki kace ai wani shahidi ne sai inda nassi daga Allah madaukakin sarki ko daga ma'aiki dan haka al-Imam al-Bukhari ya kulla babi cewa babun la yuqalu fulanun shahidun bi halatta a ce wani shahidi bane sai dai inda nassi to duk wanda kaga ya mutuwa yanzu filin jihadi ko an kace shi saboda ta da addinin Allah sai dai kace muna sa ran wane ya samu daraja saboda ya mutu wajen ta da addinin Allah amma ka yanke hukunci kai sai kace wane shahidi ne in kai haka kai kuskure ka afka cikin bid'a mun karanta wannan mas'ala a can baya Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattauna mana ita to kamar yadda yake haka kuma ba za mu iya cewa wane dan aljanna bane sai in nassi ya zo cikin ayoyin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to in ya zama haka to ba shi cikin aqidar mu mu ba ma rabar da aljanna mu ce wane an baka aljanna adan wane an baka aljanna firdausi wane an baka aljanna na'im a mu ba ma rabar aljanna Allah ne kadai yake rabar aljanna kuma ya kai dan uwa musulmi duk wanda zai nemi daga bashi kuɗi ya baka mabudin aljanna wallahi alazim dan damfara addini ne duk wanda zai ce kawo kuɗi ko ka zo ka nemi hidima zan baka aljanna ko wane ne ƙarya yake yi balle a sayar maka da mabudin aljanna har kana yawo da shi da an taba ka kace kai shehu ya sayar maka da mabudin aljanna wallahi kaya asara rayuwarka أخرجه مسلم الإمام مسلم يفتد وأن حديثي أتنجز إينا أكو شافي نفس التنزوى ستندة لا والسياق له كما وأن اللفظي دمك كرنتو الإمام مسلم يرويتوشي وأبو داودا أبو داودا ما يرويتو أن حديثي أتنجز إينا بيو شافي نفس التندة بير والنسائي دا الإمام النسائي أتكم مجلدين فرقو شافي نتلي بيو دا تمانين دا هدو والترمذي دا الإمام الترمذي أتكم مجلدين بيو شافي نتلي دا تلاتين دا تقوص وصححه كما الامام الترمذي يا انغنتاشي والبيهقي حكى الامام البيهقي اتكم مجلدين هو شافينا 22 زوا 23 والطيالسي ده ابو داود الطيالسي اتكم لمبا حديثنا 760 زوا 761 واحمد ده الامام احمد اتكم مجلدين 5 شافينا 98 زوا 99 ده كما شافينا 102 من طرق wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi ta hanyoyi da dama an Simak bin Harb daga Simak dan Harb anhu daga shi ainihin wato wannan sahabi wanda ya ruwaito mana shine Jabir dan Samura Allah ya kara masa yarda war riwayatu thaniya lin Nasa'i riwaya ta biyu ta al-Imam an-Nasa'i ce ita ce wadda aka ce wa fi riwayatin kharaja ala janazat ibn al-Dahda ita ce riwaya ta biyu والزيادة فيها للترمذي في إحدى رواياته يأتي روايتيه معنى والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايتيه قال لكي تكين إتا رواية تبيو إنا تو لأي دكا تكين أينه الرواية وين ترمذي أنا أكسامو أنا قال إتا تكين إتا تكين ماشيا إنا والرواية الثالثة لأبي داود والترمذي رواية تأكو إتتي عندك تشوى في رواية حوله إن توانا الرواية الإمام أبو داود الترمذي سكي رويتوتا ولمسلم والبيهقي وأحمد في رواية له ده مسلم ده بيهقي ده الإمام أحمد ثم سر رويتو ونما غنى أتكم وترواية لكتك الرواية عند سكيو والزيادة الأولى للنساء والأخرى لأبي داود قالن فرقو da aka samu a cikin wannan ainihin hadisi al-Imam an-Nasa'i yayo ta ita ce wa nahnu shuhudun haka nan ainihin wato qari na biyu wanda ainihin aka samu shi ma an ruwaito shi daga al-Imam Abu Dawud shine cewa inan sarafa al-Imam Abu Dawud yayo wannan qari sai al-Sheikh al-Albani yace wa hiya nassun fi annahu sallallahu alaihi wa sallama rakiba inda sirafihi min al-janaza wannan nasi ne karara game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da zai dawo daga kai gawa ya hawata dabba wa qad khafiya hadha ala abi tayyib siddiq hasan khan fastadalla fi ar-rawda yace amma wannan fahimtar ta boyu ga babban malami mai suna baban tayyibu siddiq hasan khan sai ya kafa hujja a cikin littafin shi ar-rawdat an-nadiyya mujalladi na farko shafi na 173 ala anna al-mushayya lil-jinaza mukhayyarun baina an yamshiya amamaha aw khalfaha bi hadha al-hadith sai shi wannan malami ya kafa hujja da cewa mutumin da ke raka gawa to yana da zabi ko dai kasance a gabanta ko a bayanta saboda wannan hadisi fa qala shi abu tayyib siddiq hasan khan yace inna as-sahaba kanu yamshuna hawla jinazati ibn ad-dahda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna tafi kewaye da wannan janaza ta ibn ad-dahda ainihin wato kewaye sun kewaye ba wai sun ware wuri guda bane saboda haka a karkashin haka duk inda kaga dama ka iya tsayawa sai ash-shaykhul albani yace wa hadha khata'un min wajhaini wannan kuskure ne ta fuskoki guda biyu al-awwal fuska ta farko annahu laysa fil hadith ma zakarahu abinda shi wannan malami ya fadi cewa a wannan hadisi zai iya zama hujja wajen cewa duk inda mutun yaga dama zai iya tsayawa to babu hujja a cikin wannan hadisi shine zabi din da yace to babu hujja a cikin wannan hadisi bal huwa sarihun fi annahum kanu yamshuna hawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka nuna karara su waɗannan sahabbai suna tafi kewaye da annabi aka ce ba kewaye da gawar ba wala talazuma bainal amrayni kama huwa zahir ba zai zama lazimin in suna kewaye da annabi suna kewaye da gawar ba ta iya yiwa annabi yana bayan janaiza suna kewaye da shi ai kaga ba za su sun kewaye gawar ba ashe kewaye annabi da suka yi ba shine kewaye gawar ba yace wannan magana a sarari take kowa zai iya fahimtar ta asani dalili na biyu da yasa ash-shaykhul albani yace hasan khan yayi kuskure cikin waccan fahimta anna zalika kafin inda linsirat min aljanaza kama sabaqa yace ai kasancewar ma'ana mutun ya kasance a haye to wannan abu ne wanda yake ya isar ya halatta a wurin dawowa daga janaiza kamar yadda bayani ya gabata wala alla sabab alwahmi riwayatu umar bin musa ibn alwajih an simak bihi bi lafzi yace me yiwa abin da yake siddiq hasan khan yayi wannan kuskure shine ya dauki riwayar umar dan musa dan alwaje wanda yayi daga simak ga lafazinta lafazin wannan mai yiwa shine ya ruɗi shi wancan malami da aka ce yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ma'a jinazati sabit ibn ad-dahdah ala farasin na ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya fito tare da janaizar sabit dan dahdah akan wani doki agar wanda yake da farin goshi muhajjal wanda kuma yake da fararen kafafuwa ta hatahu ƙasan kafafuwan shi duk farare ne wanda suke cewa danda fari biyar ma'ana irin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hawo laysa alaihi surjun wannan doki babu sirdi akan shi ma'ahun nasu mutane na tare da annabi wa hum haulahu suna kewaye da shi annabi din fa qala sai mai riwaya ce fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin sauka daga kan wannan dabba fa salla alaihi wa wannan mutum salla thumma jalasa hatta faraga minhu sannan ya zauna har sai da aka gama binne shi thumma qama faqa'ada ala farasihi annabi ya tashi ya haukan dokin shi ya zauna thumma talaqa yasiru hawlahu ar-rijal sannan annabi ya taho mutane mazaje suna kewaye da shi to me yiwa wannan riwayar ita ce ta ruɗi Siddiq Hasan Khan ya kafa hujja da cewa ai su sahabbai din suna kewaye da jana'izar wannan danga shi an ce kharaja ma'a jinazati sabit to sai suka dauka tunda an ce wa hum haulahu su sahabbai suna tare suna kewaye da annabi saboda an ce annabi na tare da jana'izar ma'ana mai yiwuwa ko a dauka cewa ai sun kewaye jana'izar ne tunda annabi yana dab da jana'izar to shine ash-shaykhul albani ya ce to akhrajahu ahmad wannan hadisi dai imam ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na 5 shafi na 99 fa hadha sarihun fi ar-rukubi asna at-tashyi'ha aidan yace wannan hadisi karara yake nunawa cewa a lokacin da annabi ma zai tafi din yana haye da wannan dabba kenan. to a can kuma an ce ainihin a kasa ya tafi da zai dawo ne ya hau kaga waɗannan riwayoyin sun saba wa juna ko to wannan riwayar da ke cewa a gurin tafiya da gurin dawowa duk annabi ya kasance a haye sai al-Sheikh al-Albani ya ce walakinahu bi hadha siyaq batilun sai dai wannan hadisi da yazo da wannan lafazi bataccen hadisi ne li'anna Umar ibn Musa hadha domin Umar dan Musa dinnan wannan da yayyo riwaya daga Simak dan Harb kana yada'u al-hadith ya kasance yana kirkira hadisan ƙarya yana cewa daga wannan malami daga annabi dan haka fala yuhtajju bihi inda al-muwafaqa koda ya ruwaito yayi daidai da sauran dalibai ba za a karba hadisin shi ba tunda shi yane wa annabi ƙarya fa kaifa inda al-mukhalafa to ina kuma inda ya saba wa sauran dalibai mun fahimta wa min babi aula Allah tahilla al-riwaya anhu Allah ya kiyaye yan tsaki akwai kuma da farruj yazo a cikin bukhari shi kuma riga kaftani to yanzu kaga farruj a muwatta da can ka santa da kaftani sai ka ji farruj yazo daidai zakara yayi tara kuma farruj su ma sun yi tara sai ka ce kaftani ita ma ta yi tara sai ce wa qad madabi tamamihi ma at-takhrijihi fil mas'alati as-sabi'a ashar yace wannan hadisi cikakken shi da bayanin malaman da suka ruwaito shi ya gabata a cikin mas'ala ta 17 faqrati dal a cikin ainihin wato faqrata dal safha as-saniya ma'ana abinda ake nuna maka ya faru shine simaku dan harb yana da ainihin dalibai akalla anan Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo mana daliban simak dan harb guda biyu dalibi na farko shi ya ruwaito hadisin cewa Simak dan Harb ya ce wannan sahabi na Annabi Jabir dan Samura ya ba su labari cewa da Annabi zai tafi jina'iza ta wannan sahabi na shi Sabit dan Dahdah aka kawo mishi dabba sai ya ki hawa da ya dawo aka kawo mai dabba sai ya hau to riwayar dalibi na farko kenan mutumin kirki wannan riwaya ta inganta dalibi na biyu mutumin banza shi kuma shine Umar ibn Musa ibn al-Wajih shi kuma ya ruwaito cewa malamin shi Simaku dan Harb ya ce da Annabi zai tafi ya ce ainihin an kawo mai dabba ya hau da kuma ya dawo aka kawo mishi dabba ya hau kaga wannan riwaya ta saba wa waccan to koda shi wannan dabba ya hau da kuma ya dawo aka kawo mishi dabba ya hau kaga wannan riwaya ta saba wa waccan to ko da shi wannan mutumin kirki ne ko da mutumin kirki ne in ya ruwaito abin da ya saba wa wanda ya fi shi nagarta da halin kirki ba za ka karɓi ruwayar shi ba balle shi mutumin banza ne ɗaya kenan sa'an nan abu na biyu ko da kasancewar shi ya ruwaito abin da ya daidai da sauran ɗalibai ne tunda shi maƙaryaci ne har abada an rufe kofa ba a karɓan hadisin shi to ina kuma ya ruwaito abin da ya saba wa dalibai na gari daga malaminsu to dan haka wannan riwaya ta shi bata inganta ba a ƙarƙashin haka abin da yake daidai shine idan za a tafi raka gawa sai a dauki wannan gawa aka masu rako ma sai su bi wasu na dama wasu na hagu wasu na gaba amma su kasance a baya ya fi kyau to amma idan ya kasance kai wata larura ta sa zaka tafi da abin hawa kamar tsufa ya sa tsoho ne sai ya hau jaki ko doki ko raƙumi ko keke ko mashin ko sai an ja shi a mota to sai su kasance sai kasance a bayan gawar mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaitan takaita shi ne abinda ake nuna maka amma kai in lafiyar ka lau to ka tafi a ƙasa yafi in yaso in za a dawo a hawo wannan abin hawa da aka je wannan a takaice shi ne bayani game da wannan fasli ko wannan matsala sai ya ce al-mas'alatul khamisa wal khamsun mas'ala ta 55 wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassisatin lil janaiz amma dangane da daukar gawa a wata amalanke ko a wata mota ta daukar gawa wadda aka ware ta musamman dan daukar gawa wa tashyi'ul mushayyi'ina laha wa hum fis sayyarat da kuma rakon masu raka gawa din su ma suna mota a dauki gawa a mota masu raka gawar su ma suna cikin mota fa hadhihi suratu to irin wannan aiki
لا تشرع البتة شرع المسلمين فو فو بتيدا ده wannan abu ba shari'ar musulunci ba ta yadda a ce ga wata mota ta dauka gawa ba wannan bid'a ce shari'ar musulunci ba ta yadda a ce ga wata amalanke ko wata akurukura ta daukan gawa ba wannan bid'a ce ita ce araba din amalanke ko akurukura ko kuma sayyara a ce ai ga wata mota hudi ce ko kuma ga wata mota pickup ce an aje ta musamman ne dan me dan a dauki gawa to shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba mun fahimci wannan wa zalika abin da yasa nace shari'ar musulunci bata yadda da awara mota ana daukar gawa ba ko kuma masu rakiya suna cikin motoci za a tafi kai gawa li umurin saboda wasu al'amura sai ka karkada kunnan ka kaji magana ce ake yi ta ilimi idan kai jahili ne ka tafi ka je kai karatu amma yawo da zakai da magana ai sun ce mota da gawa ma da ake dauka a cikin ainihin mota wannan bai halatta ba a to dan me ba za a fada ba an yi karatu ne an san an isa a fada shi yasa ake fadi amma kai da baka karatu ba me ka isa ka ce wannan kunkunin shine aikin kuku jahilai dama amma bid'a dai wajibi ne sai an hana mutane yinta ga hujja kuma da zaka kafa to gawawa ne da aka dauka ina ruwan mu da an dauki gawawa ne a mota abinda ake ce maka me yake cikin karatu abinda ke cikin karatu ake magana ba na wane da wane ba saboda haka dalilan da suka sa muka ce bai halatta a dauki gawa a mota ba bai halatta kuma masu rakiyar gawa su shiga mota ba al-awwal na farko annaha min adatil kuffar wannan al'ada ce ta kafirai wa qad taqarrara fi shari'a abune tabbatacce a cikin shari'ar musulunci annahu la yajuzu taqliduhum fiha bai halatta mana mu yi koyi da ainihin kafirai a wajen ainihin al'adunsu ba وفي ذلك احاديث كثيره جدا akwai hadisi masu yawa kwarai da gaske wadanda suke magana dangane da hani da shari'ar musulunci te mana akan kwaikwayen kafirai kuntu istaw'abtuha wa kharrajtuha fi kitabi hijabil mar'atil muslima min fil kitabi was sunna yace na tattaro wadannan hadisai na tara su na fitar da su na yi bayanin su a cikin littafi na mai suna lillibin mace musulma a ƙarƙashin alqur'ani da sunna to wannan sanda Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rubuta wannan littafi sunan shi kenan amma yanzu daga baya ba da dade wannan ba kamar shekaru 3 zuwa 4 da suka wuce ya canza wannan littafi suna ya ƙara abubuwa masu yawa saboda Allah ya tsawaita mishi rai al'amura sun fito waɗanda suke na zamunna wanda ake janye hankalin mata a kansu sai ya canza littafin suna ya sa mishi jilbabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna li'anna hunaka farqun bainal hijab wal jilbab don a cikin lugal arabiya akwai bambanci tsakanin hijab da kuma jilbab in aka ce hijab ma'ana wannan na sama din shi veil din da mace za ta sa wanda zai rufe saman kawai to da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya zo ya auna ai mu ba sama kawai muke son mace ta rufe ba ba so muke ta half cast ba ma'ana sama hijabi kasa zani so muke ta lullube jikinta baki daya sai kalli to wata kalma ce wadda za ta tattaro abin da ake nufi sai ga kalmar jilbab ita ce take nufin na sama din da kuma riga ta kasa na haka sai canza littafin suna sai zama jilbabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna har ma aka yi hoton doguwar riga ainihin a jikin wannan littafi mun fahimci wannan ko to shine gashi a kasa sai yace wa yutba'ul an tab'a jadida bi ziyadatin adida a yanzu ana buga wannan littafi da sabon bugu da ƙara-ƙara masu dama wa muqaddima hafila da kuma cikakkiyar muqaddima shimfida mai gamsarwa wa qaribun suduruhu min al-maktabati al-islamiyya albani yace wannan littafi ya kusa fitowa daga al-maktabati al-islamiyya amman wanda ke kasar amman insha Allahu Allah yaso mu wannan littafin har ya iso mana muna da shi fiye da shekara 3 da suka wuce har ya iso shi yana cewa ya kusa to a lokacin da yake wannan rubutun kenan mu mallaki littafin tuni alhamdulillahi wahda yace ba'dhuha fil amri wal hadd ala mukhalafatihim fi ibadatihim wasu hadisan da muka kawo cikin wancan littafin suna umarni ne da kwadaitar da musulmi akan cewa su saba wa kafirai fi ibadatihim wajen ibadojinsu duk yadda kafirai suke ibada to shari'ar musulunci ta nemi mu da mu saba musu wa aziyaihim dangane da wajen ibada duk abin da ya shafi kwaikwayen kafirai ne a cikin ibada to shari'ar musulunci ta hana mu koyi da su shi yasa a cikin musulunci kwata kwata babu inda aka ce akwai wata ibada da za a hada da kida amma a cikin addinin kafirai akwai kida haka wajen azziya wajen ado shari'ar musulunci ta kwadaitar da mu ta hore mu da mu saba musu shi yasa sanya kayan kafirai bai halatta ba abin da ya shafi shirt ce ko t-shirt ce ko jacket ce ko coat ce ko hula ce hana sallah irin duk kayan da kafirai ya zama in ka sa za a ga wannan shiga ce irin tasu bai halatta ba ka je ka karanta wannan littafi jilbabul mar'atul muslima wannan littafi ya kamata musulmi su same shi fa kun ji wannan kenan sannan in kana son ganin bayani cikakke wanda shi kanshi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya gini ne akan wannan littafin sai ka je ka dauki littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah wannan littafin gaba daya yana magana akan hani ne game da kwaikwayen kafirai duk gaba daya abinda ya kamata Ibn Taymiyyah ya kawo duk baki daya ya kawo har abubuwan da ku kulle na su kuna ganin ba wani abu bane Ibn Taymiyyah dai ya kawo ya ce addinin kafirai ne caca kwai ne da ake yi duk wannan caca kwai kai baka dauka wani abu bane yace wannan addinin maguza ne daga maguza wannan ya fara fitowa sanya kayan kafirai ne duk abin da ya shafe su na mata ne na bangaren maza ne duk baki daya shi yasa hatta mata wani style na riga ya fito amma daga suwa ya fito daga kafirai to bai halatta kisa ba kai ma namiji wani irin style ya fito duk baki daya ka watsar da wannan in kana son ganin wasu bayanai kuma dangane da ina alakar ma ainihin wato imaninka da shigar kafirai da kake yi kaje ka duba littafin Subulus Salam mujalladi na 2 juz'i na 4 karkashin sharhin hadisin man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu wannan hadisi al-Amir as-Sanani da yazo yayi sharhi akan shi yace to wasu malamai suka ce sanya kayan kafirai shi kanshi kafirci ne matukar mutun yayi niyya yayi kwaikwayen su wasu malaman suka ce kai ko mutum bai yi niyyar sa wannan kaya ba daga zaran sawan kawai shikenan yayi abin da ake kira kafirci Al-Amir as-Sanani yace kuma wannan magana ita ce daidai wannan magana na nan cikin Subulus Salam mujalladi na 2 juz'i na 4 kamar yadda muka faɗi Shehu Usmanu dan Fodiyo Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yana da littafi sunan shi Tamyizul Muslimina min al-Kafirina bambance musulmai daga kafirai Shehu dan Fodiyo yayi cikakken bayani dangane da waɗannan al'amura a cikin littafin shi dan haka ya kai musulmi duk siffar da ta zama ta kafirai ke ka daina koyi da ita Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa adatihim da kuma wasu hadisan suna fada ne da kwadaitar da musulmi akan su saba wa kafirai dangane da al'adun su wa ba'dha min fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama fi mukhalafatihim fi zalika wasu ma hadisan sun zo ne suna bayyana irin yadda annabi yake saba wa kafirai a aikace faman sha al-ittila'a wanda dai yake son ya leka ya gano waɗannan hadisai alaiha wanda yake son ya leka ya gano waɗannan hadisai falyarji ilaihi ya koma ya duba wancan littafi hijabul mar'atul muslima ko kuma jilbabul mar'atul muslima kaji dalili na farko da yasa aka ce bai halatta a dauki gawa a dauke ta a kai ta a mota da masu daukar gawa da masu rakiya ba saboda me saboda wannan al'ada ce ta kafirai ai wannan mas'ala asali take ko ba ku ga kafirai ne suka fara daukan gawa a mota ba to bai halatta wa musulmi ba asani abu na biyu da yasa muka ce daukar gawa a mota bid'a ne annaha bid'atun fi ibada daukar gawa a mota din nan bid'a ce a cikin ibada ma'a mu'arabatiha lis-sunnati al-amaliyya fi haml al-janaza gashi daukar gawa a mota din bid'a ce kuma wannan bid'a tana karo tana tunkuda sunna wadda take a aikace wadda ta nuna a dauki gawa aka dama an kai bid'a to zaka kashe wata sunna kenan wa kullu ma kana kadhalika min al-muhdathat fa huwa dalalatu nittifaqa duk abin da ya zama kirkiro shi akai irin wannan to wannan abu bata ne duk malamai sun hado akan haka don haka ya kai musulmi ka guji yin wannan as-salisu abna uku annaha tufawwitul ghayata min hamliha wa tashyi'iha daukar gawa a mota yana sa manufar da ta sa shari'a ta ce a dauki gawa din aka kuma a raka ta a fili a kafa to dauka a mota din yana tarwatsa wannan manufar ta shari'a wahiya tazakkurul akhirah shine tuna lahira gagawa an dauka aka ana gani kuna ganin wane ne yanzu zamu je mu saka shi a kabari wannan zai tunasar she ku lahira amma an dauka an sa a but din mota ko an sa a korukura ta tafi ko kuma kuna nan kuna bi wani ma zai kunna disco a motar shi sai an yi nisa ya tafi au ashe za a je janaiza ne fa amma gagawar kana gani in masu dauka sun gaji kai zaka kama wa yake magana disco to saboda haka dauka a mota din yana sa manufar da shari'a ta sa a dauka a fili din ta tarwatse kama nassa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi alhadith almutaqaddim fi awwal hadha alfasl kama yadda manzon Allah ya kawo nassi a farkon wannan fasli a hadisin da ainihin ya gabata bi lafzi ga lafazin annabi ya ce wattabi'ul janaiz ku rinka raka gawa tuzakkirukum alakhira raka gawa din zai rinka sa kuna tunna lahira tun daga ta kuna ganin ta amma har aka je makabarta babganta ba wannan tunna lahira za ku yi aqulu ni muhammad nasiruddin albani almuhaddis almuhaqqiq ni ko sai in ce inna tashyi'aha ala tilka sura yace raka gawa din nan a irin wannan sura a cikin mota kenan mimma yufawwitu ala an-nasi hadhihi al-ghayata ash-sharifa yana daga cikin abin da ke sa mutane suke asara wannan manufa mai daraja tafwitan kamilan cikakkiyar asara wannan fa'ida mutane suke auduna zalika ko kuma su yi ainihin wato asara wadda take mai yawa ma'ana raka gawa din a mota yana sa mutane su yi asara gaba daya na dalilin da yasa aka ce a dauki gawa aka shine tunanin lahira din ko kuma ya zama sun yi tunanin mafi yawan sun ainihin yi asara mafi yawancin abin da ake nema da su shine tunanin sai dan kadan ne za su kasance sun yi tunanin kawai fa innahu mimma la yakhfa ala al-basir yace don abu ne wanda yake ba boye ba ga duk mutum mai basira anna hamla al-mayyit ala al-a'naq daukan mamata akan wuya akan ka kenan wa ru'yat al-mushayyi'ina laha da kuma masu raka su ainihin wato gawar suna ganin ita wannan gawar wahiya ala ru'usihim gata akan su ablagu fi tahqiqit tadhakkuri wal itti'af wannan zai fi kaiwa matuƙa wajen tabbatar da tunasarwa da wa'azantuwa min tashyi'iha ala suratul mazkura fiyada ainihin raka gawa a cikin waccan sura wanda aka faɗi shine a mota wala akunu mubaligan muhammad nasiruddin al-albani abu abdurrahman yace ina ganin ma ban ketara haddi ba idza qultu idan nace innal ladhi hamala al-urubiyina alaiha abinda ya dauki turawa abinda yasa turawa suke daukan gawa a mota inna ma huwa khawfuhum min al-maut tsoran mutuwa ne kawai wa kullu ma yuzakkiru bihi da duk abinda zai tuna musu duniya ai lahira abinda yasa turawa suke daukar gawa a mota shine tsoran mutuwa da suke da kuma tsoran duk abin da zai tuna musu mutuwar dan haka sai a dauka a mota kawai bi sababi taghallubil madda alaihim saboda kawai rayuwar duniya ta yi rinjaye akan su wa kufrihim bil akhirah kuma sun kafirce wa lahira dan haka sai a dauke ta sai a saka ta ainihin a mota ana tafiya kaga ba wani tunanin mutuwa da zai taso kenan to kuma sai musulmi suka zo suna kwaikwayon wannan abin to shi yasa idan bid'a ta taso tunda dumudumunta a tashi ai fada da ita in aka yi shiru ta zame wa mutane jini da tsoka daga bayan ka zo kana faɗi mutane ba sa fahimta wannan karatun sai a ce to shekara nawa ake ɗaukan gawa a mota malam wani yayi malam wani akan mota aka kai shi to duk ba kyau sai yanzu ne eh sai yanzu aka gane din ai kamar yadda muka yi bayani kwanaki dangane da ilmul kalam su waɗancan malamai sun kasa su bayyana muku wannan karatu alwujudu wal qidamu wal baqa'u sun kasa su bayyana muku ba kyau dalili kuma fa sun san ba kyau tunda in ka ziyo kawaidi ka je gaban malamin ka sai ya ce ka ketara alwujudi din ka koma bismillahir rahmanir rahim hadha kitabu qawaidis salati me yasa yake karanta maka wannan farko amma ahli riba daga farko yake koya maka ba iziya da risala da dillata tafan ba daga farko bane to me yasa ka ketara wannan babin alwujudu saboda ya san bala'i ne a cikin shi mun fahimci wannan da kyau to amma me yasa suka kasa fitowa su fadi su suna jin tsoron ku ne ku kuke ba su na cefa ne ku kuke kaza ku kuke kaza amma mu yanzu ba ma tsoron ku ku ne kuke jin tsoron mu dan me kuma kuna tsoron mu zamu ji tsoron mu ga muku gaskiya mun fahimta su ko suna jin tsoron ku ne, ba su da aikin yi, dole ku ne za ku kawo kuɗi ku ba su ranar Laraba, ku kawo kwabo kwabo a baya za su kai musu kuɗin Laraba, ya za su yi? Dole sai su yi ta addu'a Allah ya yafe musu, mu ma sai mu yi addu'a Allah ya yafe musu. Saboda mai, saboda kukure ne sun shiga halin da ya fi ƙarfin su ne. Amma mu yanzu mu tsoron mu kuke yi kamar yadda yake ɓera yake tsoron maje, haka kuke tsoron mu, to dan me za mu ji tsoron mu? Gaya muku gaskiya, ga ta bayyana. Amma su a wancan zamanin tsoron ku suke, shi yasa suka kasa gaya muku. To dan haka ba hujja bane ka ce malam wane bai faɗi ba, malam wane bai faɗi ba, ko ya zama bai sani ba, don ba mamaki dan bai sani ba, ko ya zama ya sani Allah bai nufe shi da faɗi ba, ko ya zama wani daga cikin dalilai, shi yasa yana cikin aqidar mu ba ma zargin malamai da suka gabata akan wani kuskure, sai mu musu addu'a Allah ya ji kansu. Akan haka Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi da na faɗi dazu, kullun nake faɗi raf'ul malami anil a'immatil a'lam, yana cikin aqidar mu ba a zargin malamai da suka yi kuskure a waɗanda suka gabata, sai a neman musu wani dalili a ce mai yiwa kaza ne. Amma mu yanzu tunda muka gane daukar gawa a mota din nan addinin kafirai ne, to sai a ce a bayyana wa jama'a ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, Allahumma illa idza kanatil maqbaratu ba'ida, sai dai in wannan makabarta ta yi nisa daga yadda yake daukanta a Kaaba zai yiwu ba, wannan sai a ce to ya zama uzuri. Amma nan da nan makabarta ga goshi ga hanci ga baki ga hanci, bai halatta musulmi su saka ta ainihin a cikin mota a tafi kai ta ba. Allah ya shirya da mu. To wannan kenan. Yace rabi'an ar-rabi'u, abu na hudu daga cikin dalilan da suka sa muka ce bai halatta a dauki gawa a mota ba, annaha sababun qawiyyun litaqlilil mushayyi'ina laha, daukar gawa a mota na daga cikin dalilai masu ƙarfi da ke sawa a samu masu rakiya din yan kadan. والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة الخامسة والأربعين da kuma masu kwadayen su samu ladan nan da aka fadi a cikin mas'ala ta 45 sai kaga sun zama yan kadan. Min hadha al-fasli, a cikin wannan fasli ai an fadi ladan masu ainihin wato raka gawa, ko shine me za su samu lada? Kirati ko kirata ne in sun tsaya sun yi sallah din? Manya-manyan lada guda biyu sun kai girman dutsen Uhud. To in aka ce sai a mota za a kai, to sai a samu masu rakiya yan kadan. Zalika, abinda yasa kuwa, li annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jira sayyaratin a sayyaratan li shayyi'aha, ba kowa ne zai iya biyan yayi hayar motocin da za a raka gawar shi ba, ba kowa ne kuma zai iya diban kuɗi ya ainihin hau mota dan ya tafi raka gawa a wuri kaza ba. To ashe kaga dauka a mota din zai ja mutane su zama yan kadan, da ka zo baka samu mota ba dole ka koma ba, kula ka koma. Al-khamis, dalili na biyar, anna hadhihi as-sura la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin ma'a ma urifa 'an ash-shari'ati al-mutahhara as-sam'a as-sam'a as-samha min al-bu'di 'an ash-shakliyat war-rasmiyat. Yace kuma wannan sura ita ce daukar gawa a mota din, ko kusa ko nesa bata yi daidai ba da abin da aka sani a cikin shari'ar musulunci mai tsarki mai sauki, wadda ita shari'ar musulunci kullun tana kokarin ta nesanta kanta daga kwaikwayon kafirai da kuma kwaikwayon duk wani tsari na su kafirai din. To daukar ainihin gawa a mota din nan to yana kusantar da musulmi ne zuwa ga aikin kafirai, ita kuma shari'ar musulunci kullun kokari take ta nesanta ka daga kwaikwayon kafirai din, la siyama fi misli hadha al-amr al-khatir al-maut, musamman ma a cikin irin wannan al'amari mai hadari wato mutuwa. Mutuwa kuma a ce an yi bid'a, mutuwa a ce an yi koyi da kafirai, kaga abu yafi hadari anan. Wal haqqu aqulu, Muhammad Nasiruddin al-Albani yace gaskiya nake gaya muku, ya ku masu karatu, ni kuma in ce masu saurare, gaskiya nake gaya muku, innahu law lam yakun fi hadhihi al-bid'a illa hadhihi al-mukhalafa, koda wannan sabawa shari'an ne kawai aka samu a wajen daukar gawa a mota, shine kwaikwayon kafirai, koda kwaikwayon kafirai ne kawai aka samu, lakafa zalika fi raddiha, da wannan kawai ya isa sa a tunkuda wannan kwaikwayon kafirai. Ma'ana koda a ce duk wata banna babu ta sai dai kwaikwayon kafirai ne kawai, to kwaikwayon kafirai da ya shigo cikin daukar gawa a mota kadai ya isa sa a tunkuda wannan fahimta, to sai yace fa kaifa idan damma ilaiha ma sabaka bayanuhu min al mukhalafat wal mafasid, to balle kuma idan an hada sauran ainihin abubuwa waɗanda suke na sabawa shari'a da kuma banna wa ghairi zalika mimma la azkuruhu, kama wasu abubuwa a yanzu waɗanda bazan iya tuna su ba, ba suna da yawa ba. To wannan a takaicen takaita kun ji jama'a, shi yasa idan akai mutuwa sai a dauki gawa sai a saka ta a cikin makara, wata atamfa da kuke dakowa kuke rufawa ita ma bid'a ce. In akai mutuwa a dakko gawan nan cikin lafafarta a dora ta akan wannan makara, kowa yana ganinta. Amma wata atamfa da kuke dakowa ku rufa, ko wani zanin gado ko wata riga, duk baki ɗaya bid'a ne, ku yaye su ku watsar da su a galar kafanin firere, wai duk mutuwa kuke kaucewa. Kuma innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, duk inda ka gudu sai ta riske ka. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kaga irin addinin kenan kwaikwayon kafirai. Kafirai su suna dauka gawa a mota dan ka su ganta, ku kuma da za ku dauka a kadin sai ku kara lullube ta da atamfa, wai lukafa ni ma ba mutane ba su san gani. Lufafa wata ran wani ya kawo min dinki, to an samu lufafa ya rage, wani ya ce ai wannan lufafa shikenan ya ban mini, shikenan sai na ce mishi to shikenan tunda yadin ka bai isa ba, wannan rago kaga wannan fari lufafa ne ne wani ya ragu, dan haka za a yi maka aljiwan wando, sai ce a'a to lufafa lufafa ne ya ragu haka rabin yadi, sai wani ya ce ya ban mini, to shikenan da wani ya kawo dinki yadin shi bai isa ba, za a siyo wanda za a yi mishi, sai na ce to kaga wannan ni ma bani akai, kai ma bari in baka, amma ragowar lufafa ne, sai ce a'a ba su kai mai lufafa da wa a kai mishi aljihun wando da lufafa ya mutu. To ka gani, to haka za ka ga an dauko gawa, ƴar tsohuwa tana tafe da kayanta citta masoro, sai ga ta wani kawai da kai haka, kaji ita ma da tafi kowa kusanci da mutuwa, sai ga ta sauri ta jiya bango, subhanallah, ta wani rufe ido haka, ba gaskiya. To in ba haka ba dan me addu'a dai game da mutuwa? Dama ba a ce kai addu'a ba, to a ka ce Allah ya saka mutu, amma ka san tana kanka, to me yasa za ka ga an dauko gawa ka kauce ka wani rintsa ido ko ka sunkuyi da kai? Ba ka da gaskiya ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kun ji, dan haka aka dora wannan gawa akan makara din da farin likafanin nan, sai a batta, sai a tafi haka a dora a ka, yau gawa ne shikenan, tashi ta kare ko? Wasu na munna, wasu na kuka, to da masu munna da masu kukan su ma duk ina za su je, duk su ma suna nan zuwa. Shi yasa sayyidina Ali ya ce wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu, yace duk dan da mace ta haifa ka sa mishi ido, wata ran za a gan shi akan makara an dauko shi, ko akwai wanda ya sai ya ce shi banda shi? A to ma ka ce ina ruwanmu? Ba kai da Allah ba, kuma zai zo ya shake ka shikenan, kuma a ganka an dauko ka a makara din? Samun ma a dauko ka a makaran ba rufin asiri ba ne? Wani ba a kwatami zai mutu ba shikenan, kuma ba a san shi ba ya ribe nan karnuka su cinye? To Allah ya shiryar da mu. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المسألة السادسة والخمسون مسألة همسند بير والقيام لها منسوخ دنغني دميكي وغاوة انهانغوتا همسند شدكو مسألة همسند شد يتي والقيام لها منسوخ دنغني دميكي وغاوة انهانغيتا تشراء مسلم تيتاهنا دفر اتاسوك وانا farkon musulunci idan kaga an dauko gawa kai ba za ka samu damar raka ta ba sai ka tashi tsaye har a wuce. To haka idan ku kuma maraka ne masu rakiya, in aka je ba za ku zauna ba sai an aje gawa ƙasa. To wannan farkon musulunci kenan. To wannan miƙewar shari'ar musulunci ta shafe shine sai ya ce wa huwa ala nau'aini, miƙewa din ta kasu kashi biyu. Alif qiyamul jalisi idza marrat bihi, wanda ke zaunan aka zo za a wuce da gawa ya miƙe, to an shafe wannan. Kana zaune aka zo za a wuce da gawa, in ba za ka samu damar rakawa ba sai kai zamanka, don a farkon musulunci da har gawar kafirai in sun zo wucewa sai annabi sai ya miƙe, sai aka tambaye shi ai gawa ba yahude ne, sai ya ce ai na miƙe wa mala'ikun da ke tare da shi ne. Ba wa qiyamul mushayyi laha inda intihaiha ila alqabri hatta tuza ala alardi, nabi kuma shine miƙewar wanda ya rakiya ga ita gawa din lokacin da aka kai ainihin wato makabarta din, to ya miƙe kada ya zauna har sai an aje ta a ƙasa. To wannan miƙewar nau'i biyun gaba ɗaya duk shari'ar musulunci ta shafe su daga baya, amma farkon musulunci da ana yi, amma daga baya an shafe. shi yasa in ka san haka da to kai ka san mansukh ne, ka san shari'ar ne da aka shafe ta. To in ba ilimi kai ba, baka san abu ma da ake kira nasikh wal mansukh ba a cikin ilimi, kaji kuma wani bala'i. Idan baka san nasikh wal mansukh ba, sai kai ta bauta Allah da wani abun kuma ka je ka mutu, kuma Allah ya kunguma ka a wuta. Tunda ka bauta Allah da abubuwan da an shafe su, kamar shari'o'i ne, shari'ar Annabi Musa an shafe ta, ta Annabi Isa an shafe ta, duk wata shari'a Allah ya shafe ta. Allah ya ce alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, sai ya ce nazzala alaykal kitab, har zuwa karshe Allah shi ya saukar maka da littafi, sai kuma ya ce wa anzala at-taurata wal injil, Allah shi ya saukar da at-taura da injila, sai ya ce min qablu, a da can hudan linnasi, waɗannan littafan ke shiryar da mutane. Wa anzala al-furqana, amma yanzu Allah ya saukar da qur'ani mai rabe ƙarya da gaskiya, ya shafe waɗancan littattafan. To kamar yadda qur'ani ya shafe sauran littattafai, haka a cikin shari'ar ma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai wata shari'ar tana shafa wata. Misali, farkon musulunci, idan mace mijinta ya mutu sai ta shekara guda zungur tana yin takaba, ƙarshe sai musulunci ya tabbatar da cewa wata hudu za ta yi da kwana goma. Amma kuma duk ayoyin suna nan a cikin Qur'ani, a cikin suratul Baqara. Kuma wadda za ka fara riska ita ce wadda ta yi magana akan ainihin watanni hudu din da kwana goma, sannan ka zo ka riski wadda ta yi magana akan shekara guda. To amma wannan kuma wadda ke magana akan shekara guda ita ce aka shafe. Don haka idan mace mijinta ya mutu sai ta wata hudu da kwana goma, idan kuwa tana da ciki ya mutu ya batta, to ran da ta haife ko da daga mutuwar shi ta haife, shikenan ta zama ainihin ba matar shi ba, aure ya riga ya kare, ta gama takabarta. To ka gani, to da irin waɗannan abubuwa suka fara faruwa, sai kafirai suka ce a'a, yaya kuma yau ya ce kaza, gobe kuma ya ce na jiya ba daidai ba ne, yau ne kaza. Sai Allah ya ce wa iza baddalna ayatan makana ayatin, idan muka saukar da wata aya muka ce mun shafa ta jiya ga wata yau madadinta, qalu inna ma anta muftar, sai su ce ai da ma ƙarya ne, in ba ƙarya ba ne, yaya jiya ya ce halal, yau kuma ya ce ba halal ba. To shi ne sai Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, duk wata aya da muka shafe hukuncinta ko karatunta, za mu zo da wadda ta fita daraja da alheri ko